sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A yadda ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya, da alama dai majalisar dattawan ƙasar nan ta ɗauki aniyar kare haƙƙin sanata, wato Oji Uzakalu da yake gidan kurkuku. Sai a biyo mu don jin yadda majalisar ta ce za ta ci gaba da biyansa kuɗaɗen albashinsa da alawus-alawus, duk da cewar zai shekaru 12 a can kurkuku. Hausawa kan ce idan farauta ta ƙika kunkuru ma sai ya tsere wa karanka. Wata mata da ta sare shekaru 22 ba mashinshini, ƙarshe dai ta yanke shawarar auren kanta da kanta. A wani salo mai kama da ikon Allah wai na kwanciya hali. Su kuwa wasu ɗalibai makafi da suke karatu a makarantar Tudun Maliki da ke nan Kano sun bayyana takaicinsu tare da cin haushi kan wasu karin magana da 'yan jaridu ke amfani da su. Sai a biyo mu cikin shirin don jin waɗannan karin magana, waɗanda suka ce suna tsimus ciwo a kwalliya. Za mu ji yadda wata kota a ƙasar Brazil ta tura wani aku gidan gyaran hali bisa zarginsa da yin yafice da ƙyafce. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdalla ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda wasu salon magana kan ce kasha kallo. A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai a faɗin duniya. Kusan miliyoyin al'ummar duniya ne dai ke cikin halin ni'yasu, wato dai na fuskantar cin zarafi a fannoni daban-daban. A nan Kano ma ƙungiyoyi da dama sun gabatar da gangami domin dai wayar da kan al'umma kan abin da ya shafi haƙƙoƙinsu, musamman ma abin da ya shafi keta haƙƙin ɗan adam. Wata ƙungiya a nan Kano mai suna Global Community for Human Rights Network of Nigeria ta gabatar da wani taron gangami da kuma wayar da kai kan mahimmancin haƙƙin bil'adama a faɗin duniya da ma jihar Kano. Domin kwashi kansa shugaban wannan ƙungiya Karibu Yahaya Lawan Kabara ya gabatar da wata lacca mai ratsa zuciya. Ƙunshin wannan lacca da Karibun Yahaya Lawan ya gabatar ya bayyana yadda wannan ƙungiya tasu ke fuskantar barazana da kuma koma baya, inda ya ce akwai dubunnan ƙorafi a gabansu waɗanda suke bibiya don ganin sun samar wa da al'umma mafita, amma su ma dai da ƙarshe neman mafitar suke yi. Ƙungiyoyin nasu dai suna fuskantar barazana na neman hanyoyin da za su bi domin dogaro da kai, kasancewar ba su dogara da komai ba sai haƙƙin taimakon al'umma. Ga dai Karibun.
Muna fuskanta wajen kaman tsaron lafiyarmu da kuma wajen kaman mutum kaga ya kawo ƙorafi ƙarshe kuma ya tsorata ƙarshe ya janye a ga kaman ko muka janyo ko muka sa mutum ya kawo
kana zargin ku da karɓar kuɗi wajen shiga
ce? Ba a zargin mu da wannan, ba mu taɓa samu wani matsala ba, sai dai kawai sharri da ƙazafi da mutane suke yi mana akan in buƙatar su bata biya ba. Duk abin da muke da kanmu muke haɗawa mu yi, kuma ba wanda yake ɗaukar nauyin mu. Don kwanan nan ma ofis ɗinmu ma ya zo ƙarshe, an tashe mu ƙarshe wani bawan Allah ya ɗauka ya ba mu kyauta shekara biyu. To kaga wannan shine babban damuwarmu.
Shi ma dai guda daga cikin ɗan ƙungiyar ya bayyana irin halin taimakon da yake nema, kasancewar a matsayinsa na wanda yake aikin al'umma. Sai gashi shi ma mai bada taimako ina neman taimako.
Zakariya Abdulaziz wanda aka fi sani da biology, ta sanadiyar case ne wanda ya shafi wani garin taimako saboda wannan kungiyar, shine na samu wannan raunin. Kuma alhamdulillah sakamakon wannan ciwon na samu ƙarfin gwiwa wajen yin aiki.
Taken bikin na wannan shekarar dai shine lalubo hanyoyi mabambanta da za a bi domin kare cin zarafin ɗan adam a faɗin duniya. To wannan kenan. To a yanda ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam a faɗin duniya, da alama dai majalisar dattawan ƙasar nan ita ma dai tana da wannan ƙuduri, duba da cewar majalisar ta sanar da cewar za ta ci gaba da biyan tsohon gwamnan jihar Abia kuma bulaliyar majalisar a wannan lokaci, wato Oji Uzakalu, inda wata kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 12 a gidan yari. Da haka majalisar ta ce ta tausaya masa saboda wannan rana ta ranar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai. Wakilinmu Hassan Awwal Muhammad yana da cigaban wannan labari.
Sai mai magana da yawun majalisar Godiya Akwashiki a wani tattaunawa da yi da manema labarai ya ce har yanzu ba Oji Uzakalu Sanata ne shi mai cigaba da wakilta a al'ummar sa yace za a cigaba da biyan sa dukkan haƙoƙin sa wanda doka ta bashi dama a matsayin sa na sanata a Najeriya kuma yace majalisar ba ta da doka a hannu da yanzu za ta iya bayyana kujerar da yake kai a matsayin wacce ba kowa ba tunda babu wata doka a dokar Najeriya da tace idan aka samu wani sanata mai ci da wani babban laifi kuma aka yanke mai hukunci ba za a iya bayyana kujerar sa a matsayin wanda ba kowa a kai ba
to haka majima gani wai an binne jatuma da ranta su kuwa wasu makafin dalibai da ke karatu a makarantar Tudun Maliki a nan Kano sun shigo da kuka tare da bayyana takaicin su da kuma jin haushi kan wasu karin magana guda biyu da suka ce ƴan jarida na aiki da su wajen gabatar da shirye-shiryen su waɗanda kuma galibi waɗannan karin magana suna ci musu tuwo a ƙwariya shugaban daliban dai wato Ibrahim Ismail Abdullahi ya shaida wa killin Salisu Baffa ya cewar akwai wasu karin magana guda biyu da jagoran inda ranka Nasiru Salisu Zango yake yin su koda wani lokaci wato dai ba a rarrabewa da baccin makaho da kuma bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane inda suka ce duk lokacin da ya faɗi wannan karin magana babu shakka yana daga musu hankali da haka suke jan kunnan shi Nasiru da ya dakata da fadar waɗannan karin magana
babban abin da yake ba mu takaici shine sai kaza an ce ba za a rarrabe da baccin makaho to I don't know ban sanya baccin makaho yake ba ko kuma kaza an ce kar a faɗa mara ido to kaga irin waɗannan kalmomin da sauransu suna dan ba ma jin dadin sa da sauransu ya kamata da Allah kafafin wada labari duk kalmomin da suka shafi mai bukata na musamman ko kuma wanda zai zama kalma ce ta muzantawa musamman zango ni ina da recording din abin da yi na harkar lokacin da yayi akan maita din nan yace ya kamata a rarrabe da baccin makaho to a tambaye shi waya baccin makaho yake ne
ko da yake wakilin namu Salisu Baffayo ya saki tambayar sa cewar Nasiru Salisu Zangon yana amfani da waɗannan karin magana ne kasancewar an samar da su ne tuntuni kuma ba shi Nasiru ne ya samar da waɗannan karin magana ba idan da hali su sama masa wasu karin maganar daidai da waɗannan alaba shi sai idakata da fadin waɗannan inda shi Ibrahim Ismail ya kada baki yace Nasiru yayi hakuri nan gaba kadan za su samar da waɗannan karin magana
sunan gari ma kwanaki an ce an gyara shi sunan wani gari na ga an cewa waye to ya kamata kamar yanda aka gyara sunan gari ina ga kalma da wacce Allah ne ya dora maka ita kuma a zo a dinga amfani da ita a ce bari an rarrabe da baccin makaho ya kamata dan Allah a yi kokari a gyara wannan
to ga misali idan har kun fahimci sakon da ake so a isar wajen amfani da waɗancan kalmomi da kuke ganin bai dace ba kuna da waɗanda za a musanya da su
ai aka nemi masu nazari a Hausa akwai maganganun da ya kamata a ce sun fade su ko kuma kaje an ce wani waye gurin rijiya ba gurin wasan makaho bane kaga ba shi da amfani ya kamata a ce gurin bakin rijiya ba gurin wasan yaro bane ai yaro ma ba a so ya tinkari rijiya
kada amfani da kalmar makaho
ware da gaske
to abin jira dai a gani shine lokaci sai a biyo mu a gobe watakila ma shi zai maganta da kansa yanzu kuma sai wata kotun majistri a nan Kano inda kotun ta yanke wa dagacin sharadin hukuncin biyan taron naira 15,000 idan kuma ya kasa biyan wannan kuɗi zai zauna a gidan gyaran hali har na tsawon watanni 6 to ko me yayi zafi wakilin Aminu Abdu Baka noma yana da cikakken bayani kasancewar ya halarci zaman kotun ne yau
a zaman kotun ne mai shari'a Maryam Ahmad Sabo ta yi karatun baya inda ta tabbatar da tuhuma guda daya wato laifin bata suna ta kuma yi watsi da laifin tsoratarwa saboda rashin shaidu tunda fara da Alai Shehu Uba Sharda shine ya karar dagacin sharda wato Ilyasu Mu'azu da Abdulmin Aliyu ya yanke wannan hukunci wanda ake zargi sun nemi sauci kotun ta yanke musu biyan taron naira 15,000 kowannen su idan ko ba za su iya biya ba za su ji gidan kaso har na tsawon watanni 6 bayan fitowa da kotun lawyer wanda ya kara yanga gamsuwarsa shi ma dagacin na sharda ya ci ga musu da wannan sharar amma za su dauka kara
to Allah ya samu dace san kuwa da kasar Brazil shi ma wani tsuntsun a kudu zai samu gurbin zama a gidan gyaran hali bisa zargin tsuntsun da yin ya fice da kipce da kuma gulma wakiliyarmu Amina Hamisu Isa tana da cigaban labari
ƴan sanda kasar Brazil sun kama akun a garin Teresina da ke arewacin kasar bisa laifin fallasa zuwansu a yunkurin su na kaman masu safar miyagun kwayoyi akun na wani mutum ne da ake kira India wanda ya shahara wajen sayar da miyagun kwayoyi a lokacin da ƴan sanda suka je kame gidan mutumin sai akun ya barke da ihu yana cewa mama ga ƴan sanda amma duk da haka a wannan karo ƴan sanda sun yi nasarar kama wannan mutumi da suka dade suna nema tare da mai ɗakin sa da kuma akun sannan an samu hodar Iblis a cikin gidan da tabar wiwi bayan gudanar da bincike ƴan sanda sun mika akun zuwa gidan zu na jihar domin gyaran hali inda suka bayyana cewa ɗabi'ar da akun ya nuna ya samu horanta ne daga hannun uban gidansa
to ga da Amina Hausawa kan ce idan farauta ta kika kunkuru ma sai ya tsere wa karanka wata mata da ta nemi mijin aure a fadin duniya ta rasa kashe dai ta yanke shawarar ta aure kanta da kanta har ma an daura aure wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki tana da ci gaban labari
Amarya Laura Messi ta bayyana cewa bayan shekaru 20 tana neman abokin rayuwa ta hakura da neman ta aure kanta bayan auren Amarya Laura ta hau jirgi na musamman zuwa kasar Masar don yawon shakatawa kamar dai yanda ake yi bayan aure ta fitar da kuɗi kimanin naira miliyan 443,549 domin yin biki na kece raini irin wanda kowace amarya take buri Sai dai fa a wannan aure babu ango. Taron auren ya samu halartar ƴan uwa da abokan arziki mutum 70 sannan an ci an sha an more.
To a gaida Nusaiba wannan dai shine ikon Allah wai na kwanciyar haɗi. Kafin mu je ga teburin ƴan talla ƙarƙashin Malam Aminu Bello, bari shirin ya gayyato wakiliyar mu Amina Musa Isa wacce ita ce ta leƙa shafin mu na sada zumunta na Facebook. Amina idan kin shirya gare ki.
Har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana farin cikin su tare da taya gidan Radio Freedom murnar cika shekaru 16 da fara yada shirye-shiryen su. A ra'ayin Usman Alhaji dan Malam Tsanyawa cewa tabbas wannan gida ya cancanci yabo. Allah ya karo shekaru masu albarka. Sai ra'ayin Nura Galadima da yace babu shakka ni malam kusan shekaru 16 ina biye da ku. Allah ya karo wasu shekaru masu amfani. Alasara Intijani Abubakar cewa muna taya ku murnar cika shekaru 16 da kafuwa. Muna ƙara taya ku farin ciki Allah ya ƙaro shekaru masu albarka
to a gaida Amina masu sauraro shirin inda nan gaba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a madalla suma ƴan tebura dake gabas da katangan masallacin Idi sun ƙara dawowa wato dai ƴan teburan nan da suke zargin karota ta yi musu yankan kunkurin bala a jiya dai mun ji da bakin karotan cewa ta ce wai ta ba su tebura a hawa na uku na ƴan tebura mall inda waɗannan bayan Allah sun ƙara dawowa cewa su fa ba a yi wannan magana da su ba ba san ma inda magana take ba hasali ma magana ba ta da tushe ballan tana makama inda suka ce idan akwai hawa na 10 na ƴan tebura mall to suna shirya ba su
Sunana Yakubu Tijani Muhammad Kantidin Madabo shugaban ƴan kasuwa wanda suke zauna a jikin katangan masallacin Idin Kano fuskar Gabas IBB wallahi babu wanda ibamu ba kuma wanda yace mana mu zo mu karba ko dai dan aikin sa bai kawo ba amma mu sama ta goma ma muna nema wallahi a bamu an bamu kuma za mu karba mu godiya
Mansur Haruna Dan Dago shine jami'in hulɗa da jama'a na kasuwar Kantin Kwari a nan Kano ya ce waccan magana ta ba da ƴan tebura mall da aka ce za a yi waɗannan mutane babu ita Hasali ma ya ce waɗanda suke da alhakin sanya hannu a bawa mutum ƴan tebura ita ce hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da kuma hukumar tsara birane ta Kano ya kuma ce wannan magana babu ita amma waɗannan mutane su je su same shi za a tsara yadda za a taimake su
Sanci na gaskiya ba a ba da guri ga ƴan tebura na bakin masallacin Idi zuwa bakin plaza gaba ɗaya babu wanda aka ba tebura a tebura mall. Tebura mall mutanen da aka ba wa wanda suke kasa kaya a kan kwalta tsakiya. Amma waɗannan mutanen aƙalla sama da mutum 1000 gurin nan ba zai ishe su ba. Ba mutum ɗaya da aka ba wannan guri.
To Allah Ubangiji ya fitar da a'ida ka rogo. Su kuwa ɗaliban nan ƴan asalin jihar Kano da gwamnatin Kano ta tura karatu ƙasar Sudan. Domin karantar bangaren likitoci waɗannan ɗalibai dai da suka shafe shekara da shekaru a ƙasar Sudan ɗin bayan turka-turka da kuma kai ruwa rana ƙarshe dai sun kammala karatun da ƙyar da su dungoshi har ma shugaban ƙungiyar ɗaliban ɗan asalin Kano masu karatu a Sudan yayi godiya da damar da gwamnatin Kano ta basu ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje sannan kuma shugaban ɗaliban yayi kira ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya taimaka ya sale a biya wa waɗancan ɗalibai kuɗin tikiti su dawo Kano su kuma fara aiki da ma sauran wasu haƙoƙi da waɗannan ɗalibai ke buƙata.
Sunana Sadiq Abdullahi Ubajalli. Alhamdulillah mun kammala kuma muna yi wa gwamnatin jihar Kano godiya a bisa taimako duk da taya mana da gudunmawa har muka kai ga mun kammala wannan karatu. Bisa jagorancin Deputy Gwamna ya ji graduation ɗinmu. Mun gode akwai ragowar ƴan uwana suna cin akwai kuɗin ticket da ya kamata a ce an bamu na dawowa roƙon da nake yi wa ga gwamnati na farko waɗannan ɗalibai da suka gama a basu kuɗaɗen jirginsu na dawowa kuma akwai jarabawa da za su yi ita ma a basu kuɗaɗen jarabawarsu waɗancan waɗanda suke zaune a can su kuma a taimaka a kai musu kuɗaɗen cin abinci
kafin mu gargare filin inda nan ka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Sa'id Badamasi wanda ya gama da wani ƙari ya fito masa a wuyansa sannan kuma ya tafi ya toshe masa hancinsa da ƙyar yake numfashi sannan kuma idan ya sha ruwa sai ya huta sosai sannan kuma lokacin ya ta ƙara yana gunji sakamakon tashin hankali da yake gamuwa da shi wajen sharuwan dan haka wannan bawan Allah mai suna Sa'idu Badamasi asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman tsabar kuɗi naira 195,000 a matsayin kuɗin da za su yi masa aiki yan uwansa sun ce suna da naira 60,000 dan haka suke roƙon ku ya bayin Allah da a samu a taimaka wannan bawan Allah mai suna Sa'idu Badamasi har ila filin inda ranka ya karɓa takardar Fatima Ibrahim da za a yi mata aikin ido asibitin idanu na Makka akan kuɗi naira 20,000 sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Awwal Abubakar daga asibitin ƙwararru na Mutala inda wannan bawan Allah yake fama da lalurar ciwon ido har ta kai za a yi masa aikin ido akan naira 20,000 shi ma dai ya ce babu shi ba shi da dalilin sa sai kuma takardar Zainab Ahmad Rabi'u wacce take fama da wata lalura har ta kai mahukunta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman kuɗi naira 800,000 domin dai a samu a ceto rayuwarta da fatan al'umma za a tara a gaza musu gaba ɗaya duka duka kuma anan shirin inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri na Sir Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai Zulaihad Yusuf Adil Amina Hamisu Isa da Nusaiba Umar Madaji Abraham Hamisu na Madina dai shine ya sarrafa na'ura don sadar da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.